Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du fa inna asdaqal hadith kalamullah wa ahsanal huda huda muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wa inna sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Bayan haka, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da haduwa a wannan safiya ta ranar Lahadi, wanda ita ce safiyar 7 ga watan Rabi'ul Akhir shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wanda ya dace da lissafin 22 ga watan Oktoba shekarar miladiya 2023, daga wannan ɗakin taro da ake kira da suna Professor Balarabe Tanimu Conference Hall da ke nan Division of Agri Colleges, Ahmadu Bello University, Zaria, Nigeria. ‘Yan uwa masu albarka, kamar yadda duk muka sani, abin da ya tara mu a nan shi ne taron bita na kwana 2 wanda majalisar malamai ta Jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna reshen ƙaramar hukumar sabon garin Zaria ta shirya domin tattaunawa ƙarƙashin matashiyar abubuwan da suke jawo fatara da tsadar rayuwa. To ni an ce na yi magana akan muhimmancin dogaro da kai domin samun zaman lafiya a cikin al'umma. Kafin na fara wannan magana, ina da wani korafi da nake so in faɗa kuma ya shiga cikin record. Tsakani da Allah, na gaya Malam Rabi'u Basawa cewa ni ban kamata na yi wannan magana ba. Ba harkata ba ce, ba kuma ƙwarewa ta ba ce. Ni ba malamin tattali ba ne, ba kuma masani ne a kan tsaro ko zaman lafiya ba. Ni ɗalibi ne na ilmomin harshe da adabi. To ban san alaƙata da wannan sabgar ba. Har yanzu da nake tsaye, ina da itiƙadin cewa wannan yana daga cikin alamun tashin alkiyama. Idza wusida al-amru li ghairi ahliha fantadhiru sa'a. Amma Malam Rabi'u abokina ne, muna mutunci da shi, ya kallame ni ya ta nuna mini ba komai ba komai in dai hakura. Ina ganin kungiyar Izala ta Sabon Gari tana da wato tana da wasu zaɓuɓɓuka, tana da alternatives a matsayinta na ƙungiyar da ke rayuwa a local government ɗaya da Jami'ar Ahmadu Bello, wadda take cike da masana, farfesoshi da daktoci da masu ruwa da tsaki a bincike. Akwai wani malaminmu da na sani, shi na fara tunawa, Farfesa Suleiman Ibrahim Karwai. Malami ne masanin addini, masanin sha'anin mulki, kuma ƙwararre a kan irin wannan harkar. Me yasa ba ku gaito shi ya bai wannan jawabin ba? Irin shi ya kamata ya tattauna a kan wannan topic ɗin. Ni da za a yi magana a kan wani abu da ya shafi al'adar harshe ko juyawar karin zance ko muhimmancin larabci, to wataƙila na iya tsoma baki. Amma wannan dai gaskiya karambani ne. Saboda haka duk abin da aka ji na shirme ko aka ji na kwafsa, to a tuhumi Malam Rabi'u Basawa. Wallahi yahmilul wizra al-akbar. Allah ya kyauta. Wannan shine korafin da nake so ya zama ya an yi recording din shi. Saboda koda an zo na abu to na fada uzuri na. Shi yasa nayi tsawon lokaci ina ta nazari dare da rana wai me zan fada ne me zan rubuta ta ina zan kama wannan sabga. Shi kuma kullun yana buga waya yana cewa ana jira in bai da takarda rubutacciya za a buga. To karshe dai dole haka nayi dan kama kamena na bashi wannan takardar da take hannunku da fatan ta samu koda pass mark ne. Abu na farko da nake so mu kalla shine bukatar dan adam izuwa ga waɗannan abubuwa a matsayin ginshikin rayuwarsa, bukatar shi izuwa ga zaman lafiya da kuma bukatar shi izuwa ga samun hanyar da zai dogara ga kai. Wato ba dan adam kadai ba, hatta sauran halittu da suke kewaye da wannan duniya suna da tsananin bukata izuwa ga tsari wanda zai samar da zaman lafiya. Saboda a rayu a matsayin zaman lafiya na ɗaya daga cikin manyan ginshikan bukatu da ɗan adam yake bukata a rayuwarsa, wanda idan babu shi rayuwar ɗan adam ba za ta yi ba. Saboda haka za mu ga cewa tun fil azal, tun da ɗan adam ya fara rayuwa a wannan duniya yana fafutuka ko da yaushe don ganin ya samu abin da zai zama ya kare kansa daga duk wata matsala da za ta iya tarnaki ga zaman lafiyarsa, don ya kare kansa daga duk wata barazana wanda za ta iya shafan zaman lafiya ko salamarsa. Wannan shi ya haifar da samun duk wani tsari da muka ga ɗan adam ya rayu. Mun sani cewa tun a shekaru dubbai ɗaruruwa ga wanda ya karanta tarihin kowace al'umma ba a rasa wani tsari da suke gudana a kai na shugabanci ko tsari da ake gudana a kai na tsarin tattali da alkinta rayuwa. Masana suna ganin hatta yaƙi da ɗan adam yake yana yin shi ne a matsayin ɗaya daga cikin hanyoyin samar da zaman lafiya. Shi kanshi yaƙi a gurin ɗan adam ana yin shi ne don a samu zaman lafiya, ba wai don yana so ba. Addinin musulunci a keɓance ya ba da muhimmanci akan al'amarin tsaro da zaman lafiya al'umma. A dalilin haka shari'a ta zo da dokoki daban-daban domin kare rayuka da dukiyoyi da hankula da mutunci da sauran abubuwan da ɗan adam yake bukata don zaman lafiya ya ɗore. Wanda a ƙarƙashin haka akwai abin da ake ce ma al-kulliyatul khams, wato abubuwa mafiya muhimmanci da ya zama wajibi a ko'ina a kare wa ɗan adam su. Za mu ga cewa muhimmai daga cikinsu suna da alaƙa da zaman lafiya, shi ne kare jini, kare rayuka da kare dukiyoyi. Kaga kusan 60% na waɗannan bukatu suna da alaƙa da zaman lafiya ne. Ya zama ɗan adam yana da aminci akan rayuwarsa, yana da aminci akan dukiyarsa, yana kuma da aminci akan lafiyar jikinsa. Waɗannan kulliyat dole ne a kare wa ɗan adam su a duk inda yake rayuwa, kamar yadda za mu ga Ash-Shatibi ya tattauna akan wannan matsala a cikin littafinsa Al-Muwafaqat. Saboda haka a keɓance addinin musulunci ya ba da muhimmanci ƙwarai game da abin da ya shafi samar da zaman lafiya a cikin al'umma domin al'ummar ta ɗore. Saboda haka za mu ga cewa gwamnatocin musulunci tun daga kan gwamnatin annabta ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa gwamnatin halifanci ta waɗannan manyan halifofi guda huɗu, Abubakri da Umar da Usman da Ali radiyallahu anhum ajma'i, da kuma gwamnatocin musulunci da suka biya baya a dauloli daban-daban, kama daga kan daular Bani Umayya zuwa daula abbasiya zuwa daulolin musulunci da suka yi rassa daga daula abbasiya da daulolin musulunci a andalus har zuwa daula ta karshe ta hilafa musulunci wata daula uthmaniya wadda aka karya ta kamar shekara 100 da suka wuce kowace daga cikin daulolin nan zamu ga sun bada muhimmanci a bisa iyawarsu wajen kare dukiyoyi da rayuka da mutunci da ainihin wato abin da ke da alaka da sauran ababen da za su samar da tsaro saboda haka zaka ga kowane zamani ba a rasa hukumomin tsaro da wato sojoji da ƴan hizba da ƴan sanda da sauran jami'an tsaro sawa'un masu saka kayan sarki ko masu farin kaya wanda dukkanin su ayyukan su samar da tsaro ne to haka ma a sauran tsare-tsaren shugabanci waɗanda ba na musulunci ba kamar tsarika irin na demokradiya ko mulkin gargajiya ko mulkin soja su ma duka baka rasa su da tsari na tsaro zamu ga cewa a tsarin mulkin gargajiya akwai dogarai akwai ƴan doka da sauran waɗanda suke kula da tsaron dukiya da rayukan mutane saboda babu yadda ɗan adam zai rayu a wani waje ba tare da yayi tanadin yadda zai tsare lafiyarsa da dukiyarsa da sauran abubuwan da za su zama barazana ga wanzuwar shi ba daga cikin ababen da za su taimaka sosai wajen samar da kyakkyawan tsarin zamantakewa da ɗorewar zaman lafiya cikin al'umma wannan shine bangare na biyu kenan na abin da nake so mu kalla bangare na farko tsananin buƙatar ɗan adam zuwa ga zaman lafiya da kare dukiya da kare rayuka to akwai daga cikin ababen da suke taimakawa ko da yaushe wajen samar da wannan kariya akwai samuwar ayyukan yi ya zama mutane a inda suke rayuwa suna da ayyuka waɗanda ke shagaltar da su waɗanda wannan ayyukan za su zama cewa abubuwa ne waɗanda al'umma suke buƙata ayyuka ne waɗanda imu ɗan adam muna da buƙatuwa zuwa ga samun waɗannan ayyuka don samar da rayuwa da kuma wato taimakon juna saboda haka za mu ga cewa rayuwar ɗan adam a cikinta akwai buƙatar ayyuka da sana'o'i waɗanda za su shagaltar da mutane waɗanda kuma za su samu musu da buƙatun yau da kullum don su samu rayuwa mai kyau su kuma shagaltu da damuwar gabansu sannan su nisanta daga mummunan tunani ko ƙarancin hangen nesa ko yalwan lokaci ko baƙin ciki da hassada da damuwa da sauran ɗabi'u waɗanda suke tunzura mutane duk sanda mutum yake rayuwa ya zama ba yi da aiki wato yana da lokaci mai yalwa wanda babu abin da yake yi da lokacin shi to wannan kamar da nasara ke faɗi a harshen Ingilishi an idle man is a devil's workshop mutumin da bai da aikin yi to shi dandamali ne na shedan duk mutumin da gari zai waye rana ta faɗi gari ya waye rana ta faɗi bai da wani challenge a rayuwarsa bai da wani ƙalubale ko wani aiki da ke gaban shi da yake so ya gabatar bai da wani schedule of duty ba yi da sana'a baya aikin fari bare na baki sai dai zaman kare a karobi ba rini ba matsa to wannan mutumin ire-iren shi matsala ne a cikin al'umma saboda babu abin da zai cika kwakwalansu sai dai su shagaltu da munanan ayyuka da mummunan tunani da kuma rashin hangen nesa me zai je ya dawo sannan kuma abin da zai biyo baya shine za su fara hassada da baƙin ciki da jin damuwar sauran mutane waɗanda ke da ayyukan yi wanda kuma duk waɗannan tunane-tunanen babu abin da za su haifar sai matsaloli da laifuffuka idan muka kalli tarihin laifi na farko da aka saba Allah da shi a wannan duniya shine laifin kisan kai da ɗan gidan Annabi Adam alaihi salam ya aikata wa ɗan uwansa. Wanda me ya jawo wannan kisan kan shine hasada. Iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahdima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak. Haka in muka kalli rigimar da ta faru a gidan Annabi Yaquba tsakanin ƴaƴan shi, abinda ya haifar da kokarin kashe Annabi Yusufa da kuma ƙarshe har aka wurgar da shi, har ya fada hannun wanda suka saida shi, suka kai shi wani gari, ya fuskanci duk abin da ya fuskanta na jarabawar rayuwa. Abin da ya haifar da shi shine hasada, cewar ƴan uwan shi babanmu ya fi son Yusufa. La Yusufu ahabbu ila abina minna wa nahnu usba. To daga wannan hasadan shine suka yi shawara cewa uqtulu Yusufa aw utrahuhu ardan yakhlu lakum wajha bikum. So kaga waɗannan abubuwa da suke faruwa a cikin mutane shine samuwar mutane wanda ba su da abin yi, waɗanda ba su san abin da za su yi da rayuwarsu ba. To matsala ne a cikin al'umma, yana sawarwari ga zaman lafiya, musamman kuma saboda akwai basic buƙatu na rayuwa wanda kowa yana da buƙata izuwa gare su. Kowa yana da buƙata izuwa ga abinci da wurin kwana da sitira da sauran abubuwan da suke, in dai mutum yana raye sai ya buƙaci su, sawa'un yana da kuɗi ko ba yi da su, waɗannan buƙatu ba za su fasa zuwa gare shi ba. To duk sanda mutum ya zama bai iya samar da kanshi waɗannan buƙatu, to sai ya dinga ganin kamar waɗanda ke samun buƙatun to sun fi shi morewa, Allah ya fi son su, to me yasa shi za a mai haka? To daga nan ya fara mummunan tunani. Kalli tunanin mutanen da suka ga ƙaruna ya fito, fa kharaja ala qaumihi fi zinati, me suka ce? Ya laita lana mithla ma utiya qaru innahu lahu hazzun azim. Tunanin su na farko shine ya more, ya kamata a ce su ma sun samu irin wannan. To amma idan mutum yana da abin da yake yi da rayuwarsa, shi ma ya shagaltu da wani abu, ko da abin da kake yi ko kake samu bai kai na wani ba, to hankalinka ba zai kai kan abin da yake ba, saboda kana da abin da ya shagaltar da kai. A waɗannan ɗabi'u su suke haifar da tarzoma, wato ɗabi'ar rashin abin hannu da rashin aiki yi suke haifar da tarzoma, suke haifar da hasada da baƙin ciki, suke haifar da laifuffuka musamman na sace-sace, laifuka na ƙwacen waya, laifuka na kisan kai, laifuka na haura katangun mutane, laifuka na satar abinci a gonaki da makamantansu. Yanzu duk sanda ake wata tarzoma ko ake wata zanga-zanga, inda za ka bi ka zagaya cikin masu zanga-zanga, da wuya ka ga wani babban ma'aikacin gwamnati a cikinsu, ko wani babban ɗan kasuwa wanda in gari ya waye yana da kasuwar da miji, ko wani mai sana'ar hannu wanda in gari ya waye zai ɗauki babur ɗinsa ya tafi a caɓarsa, ko keke nafe ɗinsa, ko ya je buɗe shagonsa a kasuwa. Duk waɗannan ba sa shiga cikin irin wannan rigingimun, saboda suna da stake, suna da abin da za su yi asara. In aka samu wasu wato marasa tunani suka ce bari a je a ƙona kasuwar samun, a bana jin wani wanda yake da shago a cikin wajen zai yarda a yi haka da shi, saboda an ƙona yana da asara. Ko da bai fahimci haɗarin abin ga al'umma gaba ɗaya ba, ya san haɗarin abin gare shi as an individual, saboda haka ba zai yarda a ƙona kasuwar ba. Amma wanda bai da komai, bai da kowa, akwai wanda inda zai samu hali ƙahon tashin alkiyama ba zai iya busawa ya zai dina tashi ba, saboda damuwar da yake ci, yana ganin gara a mutu kawai duka a je komai mai, saboda ka yana da haɗari ƙwarai a ce ga mutane a cikin al'umma ba su da aiki, yana da haɗari ƙwarai, ba su dogara da kansu wajen sana'a ko aikin gwamnati ko ƙwadago ko kasuwanci ko noma ko kiwo. Wannan haɗari ne ƙwarai ga zaman lafiyar al'umma. Abu na gaba da nake so mu kalla shine muhimmancin dogaro da kai. Abin da ake nufi da dogaro da kai shine ya zama mutum yana da halastacciyar sana'a ko aiki na mutuntaka ko wata harka da ya rika a matsayin hanyar samun abinci da biyan sauran bukatun shi na rayuwa da na iyalansa. Mu kula da kalmomi muhimmai a cikin wannan zance: sana'a halastacciya, aiki na mutuntaka. Wato sana'a halastacciya wadda bata saba wa dokar Allah ba, wadda bata saba wa dokar ƙasa ko inda muke zaune ba. Saboda kaga banda sana'o'i irin sata, irin kidnapping, irin watakila Yahoo, yanzu da suka yawa ƴan Yahoo masu kwashe mutane kuɗi a banki, watakila karuwanci shi ma yana ciki, ko sana'a ce ba halastacciya ba a shari'a. Ko da ta halasta a dokar ƙasa, to ko ba sana'a ce ta mutunci ba. Haka misali a ce ga wani shi kawali ne, kawali ne mai nemo ma mazinata abokan harkarsu, ko kuma a ce jami'i ne shi na satar jarabawa, irin masu yin machinery din nan. Kaga shi ma sana'a ce wadda ba halastacciya ba. Ko duk wata sana'a wadda a shari'a ko a mutunci ba a yarda da ita ba, to banda ita ya zama sana'a kace, sana'a ce wadda baka tsoron a je a bada labari inda ka je neman aure, in an tambayi me sana'a ka, baka jin tsoron a faɗe ta. Ina jin mutumin da yake sata ba zai so surukan da za su ba shi ɗaya su ji labarin me sana'a shi ba. An ce me sana'a wani, a ce wallahi haura katanga mutane kawai yake. Kaga ba wanda zai so a faɗa haka, saboda babu mutunci a ciki. Amma ba zai damu ba in an ce ai ɗan kasuwa ne, yana safara, yana zuwa ya siyo hatsi daga ƙauyuka ya kawo birni ya siyar. Ai manomi ne na rani, yana da fadama inda yake noman tumatir da rake. Ai makiyayi ne, yana da dabbobi da yake goyawa yana siyarwa. Ai ma'aikacin gwamnati ne, yana aiki ne da ministry kaza. Ai ma'aikacin banki ne, ai lecturer ne, ai wato ɗan kamasho ne, ko filaye yake siyarwa, ko wata sana'a, ko a ce musamman kuma irin sana'o'in nan na 'yan gayu, a ce ai lauya ne, ai likita ne, ai consultant ne. Kaga waɗannan sana'o'i ne na 'yan gayu mago, abinda ake ce ma white collar jobs. To kaga kowa yana so a danganta shi da waɗannan sana'o'i. Amma idan aka ce kidnapper ne, ce kama mutane suke, ko a ce ɗan yahu ne, ai an san 'yan yahu ko ɓarayin kuɗin mutane ɗin nan, ko a ce ai boka ne, yana yi wa mata abin nan manta uwa. Kaga wannan ba wanda zai so a ce sana'a shi kenan. Saboda haka mu kula a cikin ta'arifin an sa kalmomi muhimmai: sana'a halastacciya da aiki na mutuntaka, wanda waɗannan ayyuka za su samar maka kai da iyalanka abubuwan buƙatar rayuwa na dole, irin abinci, makwanci, kiwon lafiya, sutura da makamantansu. To sa'an nan a wajen bayani game da samun yanayi na dogaro da kai, wato sustainability, akan lura da ɗaiɗaiwar mutane, kuma akan lura da al'umma gabaki ɗayanta. Sai al'umma ta kasance mafi yawan mutanen da ke cikinta suna da aikin yi, sannan za a kalle ta a matsayin al'umma wadda take cikin yanayi na samuwar aikin yi. Idan kuwa ya zama percentage mai yawa na al'umma ba su da aikin yi, to ko da wasu ɗaiɗaiwa suna da aikin yi a cikinsu, to wannan al'umma sunanta al'umma wadda ba ta da aikin yi. Saboda idan marasa aikin yin suka yi yawa, masu aikin yin ba za su ɗore wa aikin su ba, za su samu matsala. Waɗancan waɗanda ba su da aikin yi za su hana masu aikin yin jin daɗin aiki. Ina fata mun gane. Kwatankwacin wannan shi ne kwatankwacin wani gida ƙwaya ɗaya wanda yake da mutane da yawa, muƙaddara su 30 ne, amma a cikinsu mutane biyu ne kaɗai ke da hanyar samun rayuwa, sauran duka sun dogara da waɗancan biyu. Kaga ko dole nauyi ya musu yawa. Akasin haka shine a ce mutum 18 cikin 20 suna da abin yi, biyu kuma ba su da abin yi, to kaga nauyin ba zai yawa ba. Idan muka koma cikin adabiyat na addinin musulunci domin mu nemi madogara game da muhimmancin aikin yi da dogaro ga kai, zamu iya daukan wannan aya da ke cikin suratul mulk, fadin Allah madaukin sarki, allazi ja'ala lakumul arda zalulan ko famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur. Allah yace shine wanda ya sanya muku kasa ta zamanto mai saukin sarrafawa a gare ku, kuna iya sarrafa ta yadda kuke so, yace ku yi yawo a cikin sassanta sannan kuma ku ci daga azrikin da Allah ya sa a cikin ta, kuma sani cewa makoma zuwa ga Allah ne. Kaga Allah Ubangiji yana mana bayanin ni'imar da yayi mana ta wannan kasa da take zauna lafiya, muna iya kuma sarrafa ta yadda muke so, mu yi noma, mu yi shuke-shuke, mu yi dashe-dashe, mu gina gidaje, mu gina makarantu, mu gina kasuwanni da duk sauran ababen da muke bukata mu gina akan ta. Haka nan kuma idan an yi mana mutuwa mu sanya mamatanmu a ƙarƙashin ta. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Wannan duka Allah ya sauƙaƙa mana sarrafa ƙasa don mu iya rayuwa a cikin ta. Ka kaddara inda Allah bai sauƙaƙa ta haka ba, a ce tana girgidi ko kuma mun rasa yadda zamu mutona ƙasa mu yi fandisho, ko a juya ƙasa a yi haro, a yi kunyaki, a yi ban ruwa, a yi damuna, a yi rani, inda ba ma iya wannan da sahalewan Allah ta yaya za mu rayu. Sai Allah kuma ya ce ku yawo a bayan ƙasa, ma'ana ku yi tafiye-tafiye, ku kai ku kawo, ku je inda za ku samu abin da zai muku amfani, a yi safara, a yi kwadago, a yi tafiye-tafiye. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi, ku ci daga arzikin Allah, arzikin da Allah ya sanya a cikin ƙasa, arzikin 'ya'yan itatuwa, arzikin gandun daji, arzikin noma da kiwo, arzikin hasken rana, dukka arzikin da ake samu yana komawa zuwa ga abubuwan da Allah ya alkinta ne, ko dai a saman ƙasa ko a ƙarƙashinta. Allah ya ce kuma sannan kusan zuwa gare shi makoma take. A wannan aya Allah yana mana nuni zuwa ga ni'imar da ya yi ma bayinsa ta fuskar sauƙaƙe musu ƙasa don su yi yawo a cikinta, su kuma nemi arzikin Allah. Hakika Allah Maɗaukin Sarki ya bai wa ɗan adam damar sarrafa ƙasa da sarrafa abubuwan da suke cikin ƙasa waɗanda suke sabubban arziki ne, kamar ma'adanai da sauransu, domin ɗan adam ya samo wa kansa buƙatu wajen wanzar da rayuwarsa da daidaita ta a cikin wannan duniya. Saboda haka zaga duk abin da muke amfani da shi arzikin da Allah ya sa a ƙasa ne, babu wani abu namu, tun daga suturar da muke sawa, da abincin da muke ci, da gidajen da muke kwana a ciki, da ababen hawan da muke amfani da su, da komai da ka sani, ka kalli me ya yi asalin shi, za ka ga wata madda ne, wani ma'adani ne da Allah ya aje a cikin ƙasa, ko a samanta ko a ƙarƙashinta, kuma ya ba ɗan adam hankali da basira yadda zai sarrafa wannan abun domin amfaninsa. Saboda haka Allah Maɗauki Sarki ya ba ɗan adam wannan dama. To daga nan za mu fahimci cewa muhimmancin dogaro da kai kenan yana da alaƙa da muhimmancin ingantacciyar rayuwa, wanda kuma rayuwa mai inganci yana daga cikin abin da kowace halitta take nufata zuwa gare shi. Rayuwa mai inganci, kowa da ka gani struggle yake yi don ya samu rayuwa mai inganci, sawa'un zai yi nasara a wannan ƙoƙarin nashi ko ba zai yi nasara ba, amma dai babu wani ɗan adam wanda yake zaune idle bai tunanin ya za a yi ya inganta rayuwarsa, babu wannan dan adam. Saboda sana'a da dogaro da kai na da alaka da wannan muhimmanci. Dan adam yana da bukata zuwa ga sana'o'i da ayyuka da kwadago da sauran abubuwan da zai yi don tsaron lafiya da kiwon lafiya da yakar yunwa da wanzar da samuwarsa a bayan ƙasa. A cikin suratul Qasas Allah yana cewa a cikin hikayar da ya yi mana game da abin da mutanen kirki suka gaya wa wannan bawa mai girman kai wato Karuna, da suka ce mishi wabtagi fiha takallahu ad-daral akhirata wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk. Wannan aya a dunkule tana mana bayani ne akan abinda ya kamata mutum yayi a duniyar nan, shine duk abinda ka samu yi kokari ka nemi yarda Allah da shi, amma kuma kar ka manta da bukatunka na duniya, sannan kuma ka kyautata ma bayin Allah waɗanda ke kewaye da kai kamar yadda Allah ya kyautata maka, ka kyautata ma ƴan uwa da iyaye da makwabta da gajiyayyu da marayu da sauran mabukata. Saboda haka ne ma zamu ga cewa a tarihin annabawan Allah su ma suna yin sana'o'i, suna dogaro da kai. Alal misali idan muka koma cikin tarihi zamu ga an ambatan mana wasu daga cikin sana'o'in wasu daga cikin annabawa, musamman waɗanda aka san tarihi su suka shahara. Annabi Adam alayhi salam ya kasance yana da sana'a, an ce manomi ne. Annabi Nuhu ya kasance dan kasuwa ne. Annabi Idris alayhi salam ya kasance madinki ne, wato tela. Annabi Dawud ya kasance makeri ne kamar yadda Qur'ani ya bada labari. Haka nan Annabi Ibrahim Khalilur Rahman ya kasance magiri ne, shi ya gina ma Ka'aba da shi da ɗansa. Haka Annabi Musa alayhi salam mun ji a tarihinsa ya kasance makiyayi ne wanda yake kiwo ana biyansa, da haka ne ma ya biya sadakin auren shi. Annabi Isa alayhi salam ya kasance likita ne mai bada magani kamar da Qur'ani ya bada labari. Haka kuma manzanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mun sani cewa tun kafin ma a aiko shi ya kasance yana sana'ar kasuwanci, kuma har yana yi ma wato mutane a kasuwanci da dukiyarsu kamar yadda ya yi ma Khadija radiyallahu anha, sannan kuma ya kasance makiyayi ne shi ma. To kaga in ya zamana annabawan Allah a matsayinsu na mutane mafiya daraja a cikin halittu, Allah maɗaukin sarki ya fifita su a kan sauran mutane, amma kuma ba su zama masu zaman banza ba, sun kasance tashi suke suna neman na kansu, to ina kuma ga sauran mutane. Har ila yau a cikin adabiyat na addini akwai hadithi da al-imamu Abu Dawud ya rawaito da Ibn Majah da isnadi tabbatacce daga sahabi Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda, wanda ya bada labarin wani mutum kakkarfa mai shekaru na matasa lafiyayye cikin mutanen Madina, sai ya zama yana zuwa gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, yau ya ce a bashi kaza, Annabi ya bashi, yau ya ce a bashi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi. To wata rana da yayo sai Annabi ya ce masa, wai kai baka da abin yi ne, baka da komai a gidanka? Ya ce ina da wani bargo da wani kwano na da nake amfani da shi wajen shan ruwa. Sai Annabi ya ce to ka je ka zo da su. Ya je kawo waɗannan kaya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi gwanjan su nan take ya siyar da su. A wata riwaya an ce dirhami 27. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya siyar da wannan kaya, ya raba kuɗin gida biyu, ya ce an shi wannan kuɗin ka je kasuwa ka sai kayan abinci ka kai gidanka, sannan ka dawo. Da ya dawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to wannan kuma ka je ka siyo gatari. Ya je siyo gatari, sai Annabi ya nuna mishi wani daji da ke kusa da Madina, ya ce to ka tafi dajin nan ka je ka kama aikin saran ice, ka dinga sara kana shigowa da shi gari kana siyarwa, kar ka sake inganka sai bayan kwana 15 wato bayan mako biyu ka zo ka kawo progress report na business din da kai to ko da ya tashi dawowa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganshi gaba ɗaya ma har ya canza ya dan yi kumari sitirar jikin shi alamar ya samu wadata nabi ya ce mishi yaya me labarin ka yace ai alhamdulillah bayan wancan kayan abincin ma na sake samun kuɗi na tanaji abinci na aje a gidana kuma kaga asabo riga nayi nabi ya ce mishi to wannan bai fi maka ba fiye da a ce kana bin mutane kana roƙon su da gwargwadon roƙon mutane da kake yi da gwargwadon tabo da za a gani a fuskar rana da kiyama yace duk mutumin da ya maida sana'a shi roƙo rana da kiyama zai taho da wasu munanan tabbai a jikin fuskarsa alamar cewa wannan a duniya roƙon mutane yake baya dogaro da kanshi ɗan uwa masu albarka kun ga wannan hadisi yana nuni zuwa ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dage wajen hana sahabbai su zama ƴan zaman banza wajen yaƙi da mutuwar zuciya da kuma ƙoƙarin gina sahabbansa akan su zama su dogaro da kai su guje ma zaman banza da barace-barace kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gudanar da wannan tarbiyya tashi haka kuma a zamanin halifofinsa musamman Umar ɗan Khattab Allah ya ƙara masa yadda Sayyidina Umar ya kasance da kanshi yake shiga masallaci idan ya ganka da safe kana zaune a masallaci kana lazimi to zai makin ɗinka bayan azhar ya sake ganin kana zaune baka je ko ina ba da la'asar sai ya kira ka ya ce kai me kake a masallacin nan tun safe to wallahi ranka ya daɗe ina ta muraja'a ne ce to alhamdulillah Allah sa albarka amma wuce ka je ka nemi sana'a yi muraja'a ta isa ka in ya ganka gobe to zaka biya ma kama sanda ne kawai ce tashi ka tafi kasuwa baya barin sahabbai suna zaman banza har akwai wani asarin sa mashahuri wanda al-Imam an-Nawawi ya kawo shi a cikin littafin at-Tibyan fi adabi hamalatil Qur'an inda yake magana akan muhimmancin sana'a ga makaranta al-Qur'ani yace Umar ya kasance yana yi wa makaranta al-Qur'ani wa'azi yana ce musu ya ku taron alarmomi ku kare mutuncin kanku yace hakika Allah ya ba ku ɗaukaka da ya ba ku al-Qur'ani to saboda haka ku yi gaggawa ku aikata aikin alkhairi da wannan Qur'anin naku yace kuma kar ku sake ku zama watin nauyi akan mutane ku daura mutane nauyin rayuwarku ku ba za ku tashi ku nemi abin yi ba sai dai ku dinga zama ci ma zaure kaga ba irin yadda a yanzu mutane suke ganin wai idan su malamai ne to kawai su sun zama larura a cikin mutane dole a san yadda za a yi da su in ba ka ba a samu matsala shi Umar ya hori malamai da su tashi su ma su nemi na kansu kar su zama larura akan mutane to wannan kenan gaba ta gaba ita ce batu akan ɗayan sashen matashiyar wato muhimmancin zaman lafiya bayan muhimmancin dogaran da kai to me kuma muhimmancin zaman lafiya zaman lafiya shine samun aminci da natsuwa wanda ɗan adam yake samu idan yana rayuwa a cikin lumana da ingancin tsaro a lokacin da babu tashin tashina ko fitintunu duk sanda ɗan adam ya zanto yana cikin tsoro game da shige da fice ko tafiye-tafiye to wannan baya cikin zaman lafiya dole ya zama ɗan adam ya samu kanshi a inda baya jin tsoron tafiya ko fita ko shiga da safe ko da rana ko da daddare ya rayu a garin da yake ko ya tafiya ya je wani gari baya jin tsoro la ya khafu daratan wala yakhsha to wannan shine halin zaman lafiya ya zama da rayuwar shi da dukiyarsa da mutuncinsa da iyalansa duka baya tsoron me zai faru da su zaman lafiya ni'ima ce babba wacce ba mai sanin darajarta sai wanda ta kubuce masa tana daga cikin abubuwan da ake mana sammati akan su ba ma iya sanin darajar zaman lafiya to sai in ka rayu inda babu zaman lafiya inda ake tashin hankali ko yaki covid tunu to sanan zaka gane me ya amfana ta kaman lafiya ne kamar da annabi yake cewa ne matani maghbun fi ma kathirun minan nas as-sihhatu wal farah to kama haka ne yanzu ƴan uwanmu da suke rayuwa a inda ake fitinturu kaman yankunan Zamfara da wasu yankuna a jihar Katsina da nan jihar Kaduna ma inda wato ƴan bindiga suka hana mutane sakat to za su yi fahimtar wannan yanayi haka ƴan uwanmu musulmi wanda suke rayuwa a wurare irin Gaza a Palestine ko wasu wurare inda ake fitinturu za su yi fahimtar irin wannan domin a inda ake tashin hankali a tatarurruka irin wannan ba sa yiwa dole kowa ta kan shi kawai yake da rayuwarsa saboda haka ni zaman lafiya ni'ima ce babba shi za ka ga har a kiyama Allah yana ce ma bayinsa udkhuluha bisalam ku shiga cikin aljanna cikin salama haka Allah ya goranta wa mutanen Makka da yake ce musu allazi at'amahum min ju'i wa amanahum min khawf shine wanda ya ainihin ciyar da su daga yunwa kuma ya amintar da su daga tsoro haka Allah yake magana game da haramin Makka da yake cewa wa man dakhalahu kana amina ai aminu man dakhala wanda ya shiga haramin Makka ya shiga cikin aminci annabi yusuf alaihi salam lokacin da ƴan uwan shi suka zo wajen shi dinnan bayan da duk aka yi waccan tarkatarka yace da su ku shiga misra insha Allah amini ku shigo ƙasar misra kuna cikin aminci aminci ni'ima ce babba fiye da watakila ni'imar dukiya da ƴaƴa da lafiyar jiki da ni'imar koshi dukkaninsu suna ƙasa da ni'imar zaman lafiya ne da haka za mu ga cewa shi zaman lafiya abin nema ne a gurin dukkanin al'ummomin dan adam suna fafutuka don samar da shi Allah ubangiji madaukakin sarki ya bayyana mana irin ni'imar aminci da zaman lafiya da yi wa mutanen saba'i da Allah yake cewa siru fiha layaliya wa ayyaman amini ku yi tafiya a cikin ƙasa tsawon darare da ranaku cikin aminci Allah ya musu ni'imar aminci haka kuma Allah madaukakin sarki ya makure shawa kamar yadda muka ambata haramin Makka yana da tsananin aminci a wani hadisi wanda al-Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a cikin Al-Adab al-Mufrad da isnadi tabbatacce haka kuma al-Imam at-Tirmidhi da Ibn Majah su ma sun ruwaito shi a cikin Al-Jami' kenan na Tirmidhi da sunan ta al-Imam Ibn Majah al-Qazwini manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana mana bayanin muhimmancin aminci da yake cewa wanda di yawa yi gari cikin aminci man asbaha aminan fi sirbi wanda ya waye gari yana da aminci a inda yake rayuwa sannan mu'afan fi badani yana da lafiya a jikinsa walahu qutu yawmihi ko wa indahu qutu yawmihi yana da abincin da zai ci a wannan rayuwa annabi ya ce kamar an bashi dukkanin bukatun duniya saboda komai wadatar mutum bukatar shi ta rana a duniya waɗannan uku su ne asalinsu yana cikin aminci lafiyar shi kalau kuma yana da abin da zai ci ko yana da hanyar da zai samu abin da zai ci to idan kana da wannan da kai da wanda ya fi kowa kuɗi a duniya matsayin ku daya don shi ma wannan ita ce kadai bukatar shi kaga a cikin guda uku ne aka fara ambata aminci shi aka fara ambata to ina ganin zuwa nan mun yi abin da za mu yi kira da suna theoretical framework wato mun san inda muka fuskanta kar kuma ta na ga muku cewa wannan sabgar ba tawa bace so da haka watakila daji ma nake bi watakila Allah ya kyauta sai mu kai kan abin da ya shafi wato asalin a lubbul amal wato amfanin dogaro ga kai wajen samar da zaman lafiya a alfanin dogaro da kai a fili yake kowa yana iya ganin sa kowa yana iya hararo shi saboda dukkaninmu muna iya sanin bambanci dake tsakanin mutumin dake da abin yi da wanda ba shi da abin yi alal misali idan kana da ɗaya tana da manema guda biyu na tabbatar daga cikin ma'aunan da zaka karkata zuwa ga wane ka bar wane akwai wannan cewa ai wane yana da sana'a saboda ka zai iya rike ta zai iya ci da ta wannan ko bai da sana'a ko da dan kanin ka ne to haka zaka rufe ido ka lalata wannan zumuncin ka ba bare saboda hujja bare yana da sana'a kuma kana da hujja karbabbiya hakanan idan a kana da wani kayan siyarwa mutane biyu suka taya wane ka san yana da hanya da zai samu abin da zai sayi wannan abu wane kuma ba a san sana'a shi ba dole zaka fi yarda da maganan wanda yake da abin yi ma'ana kana so ka canza wayarka sai wani ya ce siyar mu da kaka lai sai ka ce kai kai saka sai wannan wayar ina ka kudin ta saboda bai da abin yi wato kasuwanci ma baka so ka yi shi amma da zaran wane ya ce yana so tunda ka san yana da abin yi to zaka yarda ba wushe ya ce in mutum ya ce zai baka riga kalli ta wuyan shi a daga cikin ababen da aka lissafa a nan waɗanda suke alamta muhimmancin dogaro da kai akwai na ɗaya mutumin da yake da aikin yi yana iya samarwa kansa da abubuwan bukata na yau da kullum ta yadda zai inganta rayuwarsa da rayuwar waɗanda ke ƙarƙashinsa wato zai biya haƙƙin kansa da haƙƙin na ƙasa da shi waɗanda Allah zai tambaye shi a kansu kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati wannan ri'ayar da Allah ya baka ta ƴaƴa da mata da marayun da ke hannunka babu yadda za ka iya biyan wannan bukata sai kana da aiki sai kana da sana'a kana da bukatar yin aure sai kana da sana'a za ka yi kana da bukatar karatu kana da bukatar ka yi wa kanka kaza na rufin asiri dole sai da sana'a sannan mutumin da ke da sana'a yana da mutunci a idon mutane a ɗabi'ance mutane suna mutunta wanda ke da sana'a ko da a cikin yara ne ƙanana mutumin da aka lura ya iya neman na kanshi za ka ga kowa yana mutunta shi kuma kowa yana tsammanta mishi alheri saɓanin wanda ya zama ɗan zaman banza za ka ga ba yi da mutunci a cikin mutane ana yi wa mutumin da ke da sana'a kallon wanda ya san ciwon kansa wanda kuma yake da amfani cikin al'umma musamman a cikin al'umma da san muhimmancin sana'a a nan dole ka yaba ma makwabtanmu kanawa ta nan sun fi mu gane wannan tsarin za ka ga cewa kanawa suna mutunta mutumin da yake sana'a ko mun kankanta ta saboda sun san cewa wannan ya kama turba ta alheri dogaro da kai yana haifar da gamsuwa da abin da mutum yake samu ya kuma cire masa kwaɗayin abin hannun wani kamar da na ambata tun a cikin shimfiɗa wanda yake da abin yi ko da bai zama mawadaci ko attajiri ba amma wannan abin da yake yi yakan ɗauke hankalinsa daga abin da ke hannun wani mawadaci ba za ka gan shi da kwaɗayi ko a sa ido a kan abin hannun wani ba sannan mutumin da ke dogaro da kansa yana iya samun ƴanci a rayuwarsa ƴancin tunani ƴancin ra'ayin siyasa ƴanci na ra'ayin addini kai hatta a wurin aure idan kai za ka biya sadaki da kanka kana da ƴancin ka zaɓi matar da kake so amma in ba kai za ka biya ba wani ne zai biya maka kaga sai da kai saboda sana'a tana kawo mutum yanci na abin da zai in ka dogara da wani shike baka to idan yana wani ra'ayi na siyasa dole koda baka gamsu da wannan ra'ayin ba dole kai dole ka zama munafiki a baki kana tare da shi amma a zuci baka tare da wannan ra'ayi ko baka yi saka bayyana ba ran da aka gane kuma abincin kai samu matsala haka samun dogaro da samun a masu dogaro da kai a cikin al'umma yana rage yawan zaman banza tare da haɓaka tattalin arziki da samar da kuɗaɗen shiga ga ɗaiɗaiwar mutane da hukumomi haka kuma yana rage yawan laifuffuka kamar sace-sace da shaye-shaye da laifuffukan da rashin aikin yi ke jan mutane zuwa ga aikata su kamar tarzoma kamar tada zaune tsaye kamar banga siyasa kamar raina mutane da sauran laifuffuka waɗanda galibi marasa sana'a ne ke yin su to tambayar da ya kamata mu yi shine me ke kawo rashin aikin yi a cikin mutane tunda dukkan mu mun yi ittifaki cewa aikin yi abu ne mai kyau abin nema ne to amma ya akai muka samu kanmu a wannan yanayin na rashin aikin yi ya mamaye mutane a ɗan binciken da na yi cikin makaloli da rubuce-rubucen da masana suka yi a kan wannan fanni na tsakuro mana wasu daga cikin ababen da suka gano daga ciki akwai jahiltar ilimin tattalin arziki da sirrin sana'o'i muna fama da jahilci sosai ba mu da ilimi a kan wato tattalin arziki wato ba mu da ƙwarewa a kan ya ake alkinta dukiya ko kaga mutum da kuɗi ba za ka galibi ƙaddara ce kawai Allah ya yi zai kuɗi ba wai dabarar shi ba ce ba wai iyawar shi ba ce inda ya iya kasuwanci to da zai fi haka arziki wani in ka gan shi kuma cikin wahala to ba wai wani abu ba ne in ban da ƙabar rashin sanin yadda zai yi shi ma ƙaddarar shi ke ta jahilci sai kuma dogon buri da raina ƙananan sana'o'i musamman mu da aka haifa a birni muna raina sana'o'i ƙanana saboda haka za ka ga sai mu yi ta abin nan mu yi ta rayuwa haka nan mutanen karkara su shigo birane su zo su kama ƙananan sana'o'in da mu muna ganin ba za mu iya ba ƙasƙanci ne kuma har Allah ya ba su wadata a ciki muna kallon su wataƙila ma mu muke patronizing din sana'a amma mu ba za mu iya yi ba yanzu da damanmu da muke zaune a nan ba za mu iya tallar rake a wulbaro ba waninmu yana ganin ya fi ƙarfin a caɓa wani yana ganin ya fi ƙarfin ya yi security a AVU wani yana ganin ya fi ƙarfin ya yi aiki a makaranta ta Islamiyya ko private school wani yana ganin ya fi ƙarfin yin sana'a wanda za a ce yana talla da faranti a kansa yana sai da dabino ko alewa amma kaga mutumin ƙauye don ya zo cirani shi ne ganin ƙasƙancin wannan sana'a kuma sai ya kama yinta da gaskiya kuma Allah ya so sai kaga ya samu nasibi a cikinta bayan shekaru sai ka ji ana lissafin shi a cikin masu arziki a garin Zaria amma an bi tarihin shi sai a ce ɗan cirani ne ko almajiri ne ga sana'ar da ya fara da dako yake a kasuwar samaru ko sabon gari da yana saida garin kwaki ne a wulbaro amma yanzu shi ne dilan da ke kawo garin kwaki duka garin nan na san akwai irinsu a cikin mutane da yawa mu kuma da duk muke wannan labarin muna zaune ba mu da ko sisi to wannan raina ƙananan sana'o'i yana da yana cikin sabubin da ke kawo rashin samun abin yi tsananin san ayyuka na 'yan takarda wato white collar jobs wannan musamman ga wanda suke karatun boko mutum yana ganin idan ya yi digiri wani har ya yi master wani ya yi PhD to bai da za a yi ƙaramar sana'a ya za a yi digiri kuma ya ci gaba da sana'ar gidansa ta gado yafi karfinta shi ba zai yi sana'ar gini ko noma ko aikin wanzan ko yayi aiki na badubu duk wannan ba zai iya yi ba saboda ya riga yayi girma a cikin boko ya manta cewa baban shi da biya kuɗin makaranta da wannan aikin na gyaran famfo ya biya kuɗin makaranta amma shi ba zai iya gyaran famfo ba kuma bai samu irin wanda yake so din ba ya biyu bata bashi aiki ba shika basu bashi aiki ba mai sunan wadancan leader research basu bashi aiki ba bai samu a banki ba bai samu a ministry a Kaduna ba yana nan yana zaune tun ana lissafin shekarun da aka gama university har lissafi ya kubuce mishi bai yi aikin komai ba bai yi karamar sana'a ba kuma bai samu babban ba to wannan yana daga cikin kurakuran da ni ina ganin tun daga yadda ake training din mu a makarantu ake samu wannan kuskure a cikin training din ana nuna ma masu koyon karatu a jami'a cewa su muhimman mutane ne idan sun gama wannan karatun to duk aikin da za su dole ya zama aiki ne mai muhimmanci to kuma gwamnati ta riga ta faɗa ta bayyana ta maimaita cewa ba ta da isassun guraben ayyukan da za ta ba ɗaliban da ke gama makaranta ya kamata mu ga wa kanmu gaskiya yanzu misali a nan ABU kusan za ka iya cewa ma an daina ɗaukar ma'aikata yaushiraban da ka za a ɗauki wani ya zama sabon malami ko sabon lakcara an daɗe an kwana biyu kuma duk inda ka je haka ne waɗanda suke aikin yawansu ya ma yi yawa akwai inda ake overstaffing sannan shekarun retire su ba ta kai ba idan ma shekarun retire ta kai sun riga sun tare ma 'ya'yansu akwai yaran da suna karatu a makaranta amma saboda iyayensu na da mukamai sun riga sun tare musu rangowar vacancy da ke cikin ma'aikatu to kai da baka san kowa ba kaga ya kamata ga kanka gaskiya cewa wannan aiki ba dole sai ka yi shi ba sannan dogaro da kayayyaki da ake shigowa da su daga kasashen ketare a mun samu kanmu a wani yanayi wanda ƙasarmu ta zama wani economy na consumers wato duk abin da muke amfani da shi na ƙasar wajen ba ana ake kera shi ba saboda haka muna azurta wasu ƙasashe muna talauta ƙasashenmu babu da kamfanoni da masana'antu duk sun mutu a masaku da a Kano kawai za ka samu masaka wata kila tafi guda ashirin yanzu duk sun mutu saboda haka distira da za a shigo da ita da kyalle da yadi da ɗinkakkiya na ƙasar waje ne to kaga masu ayyukan da ya kamata su yi ayyuka a wannan kamfanonin duk sun rasa ayyukan yi haka ababen hawa da keke da mota da babur da komai shigo da shi ake haka na'urar lantarki haka abinci haka magunguna komai na ƙasar waje ne komai watakila a cikin hall din nan in banda asalin jikinmu babu ɗan Najeriya jikinmu ne kawai ɗan Najeriya amma da kayan ginin da kujerun nan da kwamfutocin nan da wayoyi da lasifikan nan kusan komai na ƙasar waje ne watakila har gilashin da ke idona na ƙasar waje ne ko kun fahimta da haka mu kadai ne kawai a nan 'yan Najeriya mu kuma kaga Allah ne ya yi mu ba siyan mu aka yi so da haka ba mu kare 'yan Najeriya da arzikin komai ba to ka kaddara inda a ce duk waɗannan kayayyakin a Najeriya ake sarrafa su kaga za a samu masu aikin sarrafa su ne dan ka je kasashen da suka san ciwon kansu yanzu kamar kasar Egypt wanda a yadda ake lissafin tattalin arziki sai a ce ma wai muna gaba da su amma Egypt ga duk wanda ya taba zuwa zai ga yadda suke da muhimmanta sana'o'insu daidai da mai aski ko tailor za ka ga ya inganta sana'ar shi ta zama kamfani yanzu galibi irin rigunan blouse na mata da abaya da waye da ake siyowa a Dubai ko Saudiya ko Alkahira tailori ne gama garin tailori suke yi su ba wai kamfanoni masu injina ba sannan suka inganta wa kansu noman auduga noman tumatir noman kaza wanda duk samar da sana'o'i ne da ayyuka ne to wannan kuma gaskiya laifin gwamnatocin mu ne ya wuce laifin mu dai dai wa mutane gwamnatocin mu su suka taimaka wajen lalata wannan tunanin za ga yanzu kusan komai na ƙasar waje muke su karatu muna son na ƙasar waje kiwon lafiya na ƙasar waje kai masu kuɗi fa sun kai ma zarafin da yanzu idan mutum yana da ya in za a yi mata baiko sai an je Dubai sai je Dubai ya ce a same shi a can akwai daurin auren da ma in za a yi sai an cika jirgi har da maroka a tafi Dubai a je a daura daurin aure ma sai an je Dubai saboda tsabar wato we are crazy about foreign goods mun haukace game da kauna abubuwan kasashen waje yanzu kai da kake ma Nigeria in kana da wani dan uwa yana wata kasa to kai ma fa kana da alfarma duk sanda zaka ce ai kanina yana India yana karatu ko yata tana China ko ai ina da wani mai gida na a Singapore to kai ma yanzu kana da mutunci balantana kuma a ce a America yake ko Ingila ko wata kasa daga cikin da ake ganin ta wata kasa arziki to kai ma fa sai ka dinga wa mutane alfarma kai ki daukan wayar to wannan mummunan tunani ne gashi kuma ya riga ya shiga cikin tunanin mu gabaki daya komai na kasar waje muke su ba ma san da gida shi sa sai duk ayyukan da ya kamata mu yi suka koma kasashen waje you can imagine yanzu irin bukatar da muke da ita izuwa gaskira kowa yana da bukata izuwa gaskira ka kaddara inda duka sirrinna a Najeriya ake sarrafa audigar da take yi irin aikin ni da za a samu jiwa yawan motocin da muke hawa da babura da kekenafe an ce wani lokaci da shugaban wani kamfanin kera babur yazo daga India yazo Kano sai da ya kuka da idan shi saboda murna da aka tsai da shi a Danja kafin Danja ta saki yaga irin yawan baburan da aka kera daga kamfanin su yace to wallahi ko a garin su ba a siyan baburan nan haka inda ake siyan sa saboda wannan minti ɗaya da rabi da za a tsaye da Danja traffic light zaka iya ganin babur guda 1000 a waje daya watakila a Kano kawai za a samu babur ɗin keke napep watakila a samu miliyan 1 watakila ban san yawan su ba amma duk inda kai yadda ka san iblisai haka suke gilmawa kuma sai ka tunda cewa dukan su shigo da su akai to inda anan ake kera su fa kaga za a samu ma'aikata tun daga yan admin da yan finance da laborori da sauransu waɗanda suka je kasashen India suna ba mu labarin irin yadda zaka ga in gari ya waye kowa zai fita ya tafi wajen aiki saboda yawan ma'aikatu da kamfanoni da wuraren sarrafa kayayyaki wanda kuma duka mu ne dumping ground na wannan kayayyaki kuma bana jin akwai wata ƙasa da ta kai irin yawan mu da take da irin wannan shirman ni da ban san ta ba inda sun kai yawan mu ana lissafin wajen miliyan 200 a ce kuma ba mu da kan gado a haka muke rayuwa ni da ban san wannan ƙasa ba Allah ya kyauta yanzu ko irin shirin da ake yi na a ce a tafi wata ƙasa a yi karatu ko a tafi wata ƙasa asibiti sai ka je din na taba zuwa asibiti a Jidda sai na ga duka dai bakaken fata ne ma likitocin har da inyamurai ma gashi dai kasan Makka ce Jidda amma har da inyamurai suna aikin likita suna aikin nurse suna maka turanci broken kamar kana fatakwal sai abun ya bani haushi nace kaga da Allah ka duba kaga waɗannan kedarawan sun zo nan ma sun cika so inda zamu iya inganta tattalin arzikin mu ya zama productive kai ya zama consuming wanda kai za a dinga shigo da abubuwa babu shakka Allah ya huwace mana manpower mutane da za su yi aikin da kuma karfin ilimi da fasaha da za su yi aikin saboda haka aka lissafa cikin matsalolin akwai sururucewar gwamnati da rashin sanin manufar shugabanci galibin mutane da suke shugabanci suna yi ne kawai don samun alfanun da ke ciki material gain ba wai service din ba kawai mukamin suke nema executive power karfin fada a ji shine damuwar su shi da suke kashe biliyoyin kuɗi da su samu ba wai tunanin su abinda za su barwa al'umma na Lagos irin yadda su sandauna suka yi ba ba wai tunanin su su yi aikin alheri da za a dinga musu addu'a ana fata Allah ya ji kansu ba tunanin su kawai su sake samun karfi su samu kwangiloli su sarrafa tattalin arziki su tafiye-tafiye inda suke so su yi wadaƙa da dukiyar gwamnati daga ba su da economic plan akan gudanar da tattalin arziki wanda wannan abu ne a fili da kowa yake gani akwai mutane da suke yin takarar shugabanci an tambaye su me yasa kuke son ku yi takara sai kawai su ce saboda lokacin da ya kamata mu yi takara ya yi kaga ya zama karɓa-karɓa kenan kawai wato babu wani blueprint na abin da nake so na yi a cikin al'umma saboda haka abin ya zama gyara samun sa'a trial and fail Allah ya kyauta sai kuma na gaba shine akwai lalaci da mutuwar zuciya musamman a wajen matasa masu rayuwa a birane ina jin mun yi magana akan wannan ko akwai kuma san sharholiya da mai da zaman banza al'ada zaman banza ya riga zama mana culture shine duk inda ka bi akwai majalisa da za ka ga mutane tun suna matasa suke wannan zaman majalisa har su tsufa majalisar ta kai shekara 40 ana zama tun a wurin babu wanda yake da mata har sun yi surukai ma'ana har sun yi aure sun haihu sun aurar da ƴaƴansu amma har yanzu majalisar tana existing kullun da la'asar za a zauna har sha ɗaya na dare in ana dokar ta ɓaci sai ƴan sanda sun buga musu tiyaga sannan za su tashi wannan awoyin da suke ɓatawa ne amfanin shi kawai za a zauna ne a yi tafira siyasa tattalin arziki me yake trending waye mutu waye dawo ina aka je ina aka kwana tribunal wane ya faɗi wane ya ci ƴan wane an sake ta wane ya bashi ya sa ya bagari duk wannan tadin kawai yake babu wani abu mai amfani a wajen wanda duk kuma yake zaman majalisar sai a tuhume shi a ce girman kai gare shi ya raina mutane kaga ya zama mana al'ada har akwai wuraren da mata masu mutunci ba sa iya wucewa saboda yawan maza ƴan zaman banza an san majalisar suwani da suwani masu kallon mata wanda duk wata wuce sai an yi tadin ta a ce wannan wace ce ta yi gidan wani ce kar amma ta girma ba ai kaza ai aurenta ne ya mutu ai an kama mijinta yanzu haka yana kuje so duk wannan zaman banzan awoyi ne da ya kamata mu cin moriyarsa a rayuwarmu amma muke misusing din su sannan akwai kuma iyaye da suke shagwaba ƴaƴa a wannan zamanin da kuma suke nuna musu mahaukaciyar ƙauna akwai wani sabon generation na mutane galibinsu ƴaƴan talakawa ne da suka sha wahalar duniya amma sai Allah ya ba su mafita to sai suke ƙoƙarin su kare wa ƴaƴansu kada ƴaƴansu sha wahala ba su so ƴaƴansu su sha irin wahalar da suka sha wanda su kuma wahalar ce ta sa suka zama productive to amma ba su so ƴaƴansu su sha wannan wahalar da haka sai su kare ma ƴaƴan dukkan wahalar duniya yara ne za ka ga in gari ya waye in za a kai su makaranta sai tun daga cikin gida za su shiga mota har zuwa bakin makarantar wani ma sai an sauke shi an riƙe mishi da kashi da kwandon abincin shi sannan kuma ana cewa malaman su bi shi a hankali ba ana yawan buga musu waya malaman su fa bi shi a hankali in ya dawo gida da yayi complain akan wani abu da aka mai za a kira waya a zazzagi malamin kai ana yi imama ana iya yi malami ma takakkiya har makaranta a yi wa headmaster kashe shi ko a zo mishi da ɗan sanda ko a dalla mishi mali duk mun sha gani ana kare musu wahala ba su san zuwa banki su biya kuɗin makaranta ba ba su san zuwa wato wurin jarabawa na waye ko neko ko jam da kansu ba sun zo registration a university an rako su za su je NYC an rako su ko ina sai an raka su so waɗannan ba za su iya fuskantar rayuwa da kansu
ran da iyayen ba sa nan ko suka mutu ko suka gaza wannan yaron ba za su iya komai ba a jibota ne ba su iya fuskantar rayuwa ba so kan lura kuma jama'a da dama generation din mu ina nufin kamar sa'o'i na a rayuwa ƴan ƙasa da shekara 40 ko makamanta haka irin wannan tarbiyyar muke wa yayan mu muna san yaya san yayi yawa ba ma so mu ji sun yi ihin to wannan ma hadari ne ga mustakbalin su musamman ta fuskar iya fuskantar rigingimin rayuwa da matsalolin tattalin arziki irin wannan hatta white collar job din ba za su iya yin shi yadda ya kamata ko an samu musu aiki a ma'aikatu ko an ba su jari su yi sana'a ko an koya musu kasuwanci ba za su iya withstanding pressure na rayuwa ko su iya zama suna da kwakwalwa za ta iya solving problems ba so wannan ma matsala ce abu na gaba shine batu game da hadarin rashin aiki ne a cikin al'umma menene hadarin shi rashin aiki ne a cikin al'umma da zaman banza yana samar da matsaloli na kyashi da hassada a tsakanin al'umma kamar yadda muka ambata tun farko za ga hata kasashen turawa waɗanda suke kasashen kafirai suna da system na social welfare wato idan mutum bai samu aikin yi ba zai je a yi register shi inda za a dinga ba shi abinci da kuɗin kashewa wanda ya ishe shi a matsayin shi na talaka mara aikin yi har ran da zai samu aikin yi kuma wannan kuɗaɗen ana cire su ne daga kuɗaɗen haraji na masu aikin yi saboda in ba a yi haka ba kai da kake da abin yi ba za ka ji daɗin rayuwarka ba idan ya zama kewaye da kai akwai mutane marasa daraja marasa kirki ba za ka ji daɗin rayuwarka ba so za ka dole gwamnati za ta samu musu da abin yi ko ta samu musu da abin samun buƙatar rayuwa wanda ka ga wannan akwai shi a musulunci a tsarin zakka da al'aqaya da ire-irensu saboda haka za mu ga cewa rashin aikin yi babban sababi ne da yake samar da yaduwar al'adu da ɗabi'u marasa kyau wane ne mutumin da ka sani wanda yake da aikin yi wanda kuma ya koma ɗabi'ar shaye-shaye mara aikin yi shike yin shaye-shaye shike shan ƙwayoyi shike shan abin maye shi ne ke shan wiwi ko kuma yawace-yawace wato mutum ya zama in gari ya waye bai da wani commitment awoyin nan na safe na productive hours peak hours na rana bai san abin da zai ba sai dai ta watan gari da ko ya ta bin inuwa hakanan karuwanci da aka mayar sana'a a wannan zamanin har wasu ma suke alfahari da shi suna ganin ya zama legitimate hanyar rayuwa rashin aikin yake kawo shi talauci da damuwa shike kawo shi hakanan sace-sace yawan a ce kaza an sace mashin an sace mota an sace takalmi a masallaci balantana kuma waya wanda satin ta yi zama kamar ruwan dare akwai masu kwacewa da karfin tsiya su buga maka makami in baka saki ba haka kuma banga siyasa lokacin zaɓe yayi su ai ɗan banga siyasa marasa aiki su ne ɗan banga siyasa wanda za a ba su naira 50 30 ɗari a jika musu wiwi su sha shi kenan amma duk mutumin da yake da abin yi yana can a gonar shi yana kasuwar shi yana ofishin shi yana wurin sana'ar shi ina za a gan shi a sa shi banga siyasa haka yawaitar yara waɗanda ba sa samun kulawa ba sa samun abinci ba sa zuwa makaranta wanda yake zama barazana mummuna ga al'umma idan iyaye ba su da aiki ba za su iya biyan kuɗin makaranta ba za su iya samar wa da yaransu abinci ba za su iya samar musu da sutura ko kiwon lafiya ba saboda haka yaran sun zama kamar masu zaman kansu ƙananan yara su fita gari kowa ya yi wa kanshi tunanin yadda zai iya cika yunwa cikinsa saboda haka sun zama vulnerable
sun zama ready for any devilish act. Duk wani mummunan abu a shirye suke da su karbe shi, a shirye suke da a introduce din su zuwa duk wani illicit act. Sawai maza ne ko mata ko makamantansu, ga sunan sun cika biranenmu. Ni ba advocate bane na adena haihuwa, ni ban yarda da tunanin adena haihuwa, amma advocate ne na an haifi ƴaƴa a tabbata an tashi an yi sana'a da za a kula da su. A sanadiyyar haka za ka ga an samu yawaitar juvenile delinquency, ƙananan yara waɗanda suke aikata laifuffuka, manyan laifuffuka, capital crimes. Ka ji ƙaramin yaro wani ya kashe babarsa, wani ya caka wa wani babban mutum wuƙa, wani ya shiga cikin ƴan kidnappers ɗin nan, wani ya je laifuffuka munana ƙananan yara suna aikata su. Saboda an bar su ba su da mai kula da su, ba su da mai ba su tarbiyya, ba su da mai samun musu abin da za su ci. Akwai wata al'ada da za ka ga muna yin ta a ƙasashen nan, shi ne mutum ma yana da yara amma saboda rashin abin yi bai ma san ina suke kwana ba. Za a tambaye shi ina suke inda ne, bai san inda suke ba. Su fita kawai su je su sayi da rasu, kullum hadu umin har jami'a, kowa ya fita ya je sayi da ni. Wannan kuma shi ya haifar da yawaitar mabarata da ‘yan yawon roƙo da tumatanci a cikin wannan al’umma, da kuma yawaitar ‘yan cirani da ‘yan yawon bariki da ‘yan dandi, waɗanda galibinsu sukan koyo munanan ɗabi’u daga inda suka je yawon bariki da dandi, sannan su je su kai su cikin al’ummarsu daga baya. Wannan ibtila'i da muke ciki akwai sabubban da suka jawo shi. Ga wasu daga cikin sabubban al-lisafa. Aimun ahuwa tsakani da Allah, sun da na fara jawabin nan na ɗauka a cikin minti 30 zan gama shi. Amma ga shi har na wuce awa. In ban san mai da aka yi baki na ya buɗe haka ne ta sunjuwa. Ok. To arama ya ba da lokaci. Bari mu tafi ƙarshe. Meye abin da yake wajibi a kan kowa a matsayinmu na ɗaiɗaiwa, a matsayinmu na ɓangaren wannan al’umma don samarwa da kanmu mafita? Duk sanda aka shiga cikin irin wannan matsala wadda ta zama balwa amma, wato matsala da ta shafi kowa, idan ana so a fita daga cikinta, to kuma dole kowa sai ya ba da gudunmawar da take kansa a matsayinmu na mutane a cikin al’umma, da shuwagabanni, da malamanmu, da iyayen al’umma, da masana tattalin arziki, da mawadata, da ‘yan kasuwa, kowa yana da gudunmawar shi wajen fitar da wannan al’umma daga cikin wannan yanayi. Kamar yadda kowa ai yana jin damuwa da zafin yadda ake dinna, kuma yana biyan farashi na kuskuren da mahala ba nashi bane. Wataku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khasa. Kusan yanzu kowa yana shan wahala, hatta mawadata da shuwagabannin, kowa da nau'in ibtila'in da yake ciki. Saboda haka abin da ke kan shuwagabanni abu na farko, wanda da su da malamai, kamar yadda wato al-Imam Ahmad ibn Hanbal yake cewa, da shi da Fudayl ibn Iyad sukan ce suna so su dinga yin addu'a ga shuwagabanni da su zama nagari. Saboda idan shuwagabanni suka gyaru, kowa sai ya gyaru. Gyaruwarsu ita ce sahu na farko. Saboda haka wajibin da ke kan shuwagabanni da masu riƙe da madafun iko shi ne su gudanar da shugabancinsu bisa adalci da tausayi da kuma kyakkyawan tsarin tattalin arziki wanda zai bai wa kowane ɗan ƙasa damar cin moriyar basirarsa da ƙwazonsa da sanin makama aikinsa ko damarsa. Wato ya zama akwai dama ta bai ɗaya ga kowa wajen samun ilimi wajen samun sana'a wajen ya zama merit yana da amfani kwarewa da sanin ilimin abin da kake akai yana da amfani haka nan basira ta zama ana recognizing dinta kwazon mutum ya zama shine ma'aunin sa sanin makama aiki ya zama ma'auni kuma ya zama akwai economic plan tsarin tattalin arziki sannan kuma a dage wajen rayuwar masana'antu da harkokin noma da kiwo da sauran sana'o'in da ake bukata a cikin al'umma domin in Allah ya riga ya sanya al'umma tana da yawa a waje to ya bata sinadari na farko na samun tattalin arziki domin human resource din shi ne farko saboda al'umma tana da bukatuwa izuwa ga junanta mu kuma talaka talakawa da masu karamin karfi wajibi ne mu zama muna da kana'a ya zama muna da himma tashi mu ne mu na kanmu da kuma hakuri da halin da muka samu kanmu da kuma neman mafita ta hanyar bin asbab wanda suka dace da shari'a wajen neman abin da zamu rufa wa kanmu asiri mu daina timatanci mu daina zaman banza mu guje malalaci da neman wato cin banza sai kuma bangaren malamai da limamai da masu wa'azi da shugabannin addini da sauran masara waɗannan wanda a ƙashin gaskiya suna iya yin su galibi yanzu da wuya ka samu wani industry wanda suka rike aikin su duk da wannan halin tataburzan kamar malamai suna ci gaba da yin abin da Allah ya daura musu na wa'azi da karantarwa tare da cewa ba su da budget ba su da allocation kowa ya kokarin shi kawai yake kowa shi yake tashi ya sai da kafan shi ya sai kayan aikin shi ya nazari ya karantar kuma in jahili sai ga ma su ce ƙarya ma yake ko son zuciya ne ba wanda yake ba a cikin budget din Najeriya babu budget din malamai babu budget din addini babu allocation din masallatai sannan su kuma talakawan ba bayarwa suke ba eh mana da in ma suka bayar da an gani mamun da wata motsa sai su ce kudin su ba dama ya canza fentin motar shi so saboda haka dole mu gode ma iyayenmu da malamanmu Allah ya saka musu alkhairi Allah kuma ya ba su karfin gwiwar ci gaba da jajircewa wajen kira zuwa ga tafarkin Allah bisa hasken sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da fahimtar magabata na kwarai dan babu abin da zai gyara wannan al'umma ta ƙarshe sai abin da zai gyara al'ummar farko a ƙarshe al'umma wannan ƙasa ta mu tana cikin yanayi na garari ta fuskar tattalin arziki saboda haka akwai buƙatar masu ruwa da tsaki tun daga shugabanni da malamai da masara da sauran masu fada aji su gaba da fafutukar neman bakin zare da za a kama dan warware wannan sarƙaƙiya ɗan uwa masu albarka tun daga kan shugabanninmu da manyan malamai da manyan baki da sauran mahalarta ina ƙara bayyana uzurina a ƙarshe cewa wannan takarda da na gabatar karambani ba harka ta bace ba kuma ƙwarewa ta bace dan haka abinda aka ji na daidai duka kwafofinsu ne kurakuran kuma daga gare ni ne ina fata Allah ya gafarta mu Allah ya sanya albarka a cikin rayuwa gaba daya ina godiya ga majalisar malamai ta kungiyar Izala ta karamar kuma sabon garin Zaria da suka bani wannan dama ta gamuwa da waɗannan fuskoki masu albarka da fatan Allah ya koma da kowa gida lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi